Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a BOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshi na zangon FM a Niger da suka hada da rediyon amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu ta shafin mu na Facebook Live a boahausa.com ko kuma mafada yanar gizon mu ta boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu gabatarwa
Daula Salim
tare da ni Muhammad Hafiz Baballe.
A duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. A yau ma 19 ga watan Disamba shekarar 2018, shirin namu na magana ne akan yadda ƴan takarar shugaban ƙasa a Najeriya suka rattaba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya.
Ba kaman wancan karon ba. Shi yasa muke ganin wannan yarjejeniyar ta da amfani yanzu, kowa sai a zo a tsakanin su magoya baya, kowa a zo tallan hajansa wanda Allah ba sa a zo a bi.
Haka ne Daula, duba da yadda ake samun tashe-tashen hankula a lokacin yakin neman zaɓuɓɓuka da kuma bayan zaɓe. Don haka wakiliyar sashen Hausa ta muryar Amurka Hauwa Umar ta tattauna mana da jama'a a zauren muhawarar yau da gobe akan saka hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya da 'yan takarar shugaban ƙasar Najeriya suka yi. Har ila yau za ku ji mu da mai fashin baki akan harkokin siyasa Salihu Dan Tata Mahmud, sannan kuma akwai sakon dan iya shi ma.
To madalla, yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka mako a shafin mu na abota wato Facebook, inda muka ce menene ra'ayinku akan yarjejeniyar zaman lafiya da 'yan takarar shugaban ƙasa suka sa a Najeriya? Ga kuma yadda kuka ansa mana.
Amsar mu ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rijau, inda ya ce yarjejeniya ce mai kyau domin mun ga irin tasirinta da ta yi a zaben 2015, sai dai za ta yi nasara ne kaɗai idan 'yan takara suka jawa magoya bayan su kunne, saboda wani lokaci ba laifinsu ba ne, laifin magoya bayan nasu ne.
To sai Muhammad Dan Budam Shani, inda ya ce yau da gobe ikon Allah, hakika cin mai yarjejeniyar nan da 'yan takarar shugaban ƙasarmu Najeriya suka yi abin yabawa ne. Muna fatan magoya bayansu su ma za su cin mai yarjejeniya na zaman lafiya bayan an sanar da wanda Allah ya bashi nasarar lashe zaben shekarar 2019.
Sai Falalu Ɗanladi Mahuta, inda ya ce kun dai je abin da masu gidanku suka yi, da fatan kuma za ku yi koyi da su.
Sai Suleiman Amin Usman, inda ya ce yarjejeniya ce tsakaninsu wacce ba za su taɓa wa 'yan uwansu talakawa ba a Najeriya, kawai ya kamata talakawa su yi karatun nanatsu.
Sai Baban Gida Aliyu Rijau, inda ya ce yau da gobe ai zaman lafiya dama an ce ya fi zama sarkin kansa, domin da zaman lafiya ne akan iya samun ci gaban ƙasa.
Sai Ibrahim Salisu Ɗan Kaduna, inda ya ce yau da gobe ikon Allah, gaskiya maganar nan ita ce, duk wannan abun farfaganda ce kawai irin ta 'yan siyasa.
Sai Sama'ila Sifati Sankalawa, inda ya ce yau da gobe a gaskiya hakan ya yi daidai, fatanmu dai Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya.
Sai saƙonmu na ƙarshe, inda ya fito daga Nasiru Kainuwa Haɗeja Albani, inda yake cewa aiko yarjejeniyar zaman lafiya abu ne mai kyau, mu zauna lafiya da juna, a yi zaɓe lafiya.
To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonnin naku. to madalla yanzu bar mu saurari sakon dan iya da ya baiwa Aminin Sa'isa Lawal Ikara.
Yau tun daga nesa na hangi dan iya yana ta faman yi min dariya. Ina zuwa kusa da shi na zauna na ce dan iya ina fata dai ice ko lafiya. Yace bari kawai na ikar ƴan siyasan kasar nan ne kansa in yi ta faman tuna baya. Ta yadda da zaran zabe ya zagayo ana yakin neman zabe sai su ta yi wa ƴan Najeriya magiya. Kuma duk abin da masu ƙur'a suka ce su taimaka su musu sai ka ji suna alƙawarin ku zabe mu kawai ai za mu iya. Shine mata kai ga naji an ce yanzu ka ƴan takarar shugaban ƙasa sun rattaba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya har ma da alƙawarin cewa lafiya lauza ai yakin neman zabe da zaben babu wata turjiya sannan wai za su kiyaye yaba wa juna da kuma yada kalaman batancin da ka iya ta da hayaniya shine fa nake ta tunanin anya kuwa ƴan siyasan mu za su iya cika alƙawarin da ke kunshe cikin wannan yarjejeniya kuma ma ta yaya a irin lan yakin neman zaben nan ƴan siyasar za su iya siyasa mai tsabtar da za ta karba aidan duniya nace dan iya karka yanke hukunci cikin sauri tunda dai ƴan takarar shugaban kasar nan sun riga sun yarda za su yi siyasa da yakin neman zabe cikin lumana a sarari ai mu ƴan kasa kamata ai mu ce Allah ya sa a cimma buri sannan kuma dole mu yi kira ga ranka ta kafatanin ƴan kasa musamman ma dai mata da samari kan cewa dole ne su yi tara da ƴan siyasan da ke siyo musu kayan maye da kuma sauran kayan sare-sare kamar ƴan tauri saboda idan sun aikata munanan ayyuka na ta'addanci da sare-sare a lokacin yakin neman zabe su akan bari a gidan yari idan ma ta kai daga-daga wani lokacin reshe ya juye da mujiya sai ka ji an wuce da su kabari don haka dai wajibi ne matasan kasar da suka ga irin abubuwan da suka faru a baya wannan karan su dukufa a cikin dogon nazari su tabbata sun taimaki kansu ta hanyar zaben zakulo shugabanni na gari albashi su ma matasan sa zama manyan goban dada su ne kasar za ta rinka alfahari dan yace to Allah dai ya sa sa hannu kan wannan yarjejeniya ta zabe cikin zaman lafiya ya zama wata turba wanda za ta taimaka wa harkar demokradiyyar kasar nan ta ci gaba don ka san gaskiya siyasar Najeriya ta riga ta saba da harkar daba su kuma ƴan takara kowa ya sani sun faye yada kalaman da ke haddasa gaba wanda kuma irin waɗannan kalamai da sukan yada ne daga baya kan haifar da muguwar annoba har ma dai kaga a lokacin zabe ko bayan zabe ta kai ga an jefa ƴan ƙasa cikin wata ukuba amma dai tunda ƴan siyasa da masu taka takarar sun nuna wa duniya sun tuba mu ƴan ƙasa sai mu ce to Allah ya tabbatar da wannan yarjejeniya ta yadda kowane dan ƙasa zai ci riba wato dai daga fara yakin neman zabe har zuwa kammala zaben ai komai babu wata fargaba dan dama ai burin kowane dan kasa na gari shine ai zabe na gaskiya ta yadda kowane bangare zai karba
to madalla a gaishe da dan iya yanzu bari mu koma wajen wakiliyar sashen Hausa Hawa Umar domin mu ji yadda suka yi a zauren muhawarar yau da gobe
To tare da ni akwai Ibrahim Musa dan siyasa mai marawa gwamnati baya da kuma Yusuf Ahmad dan siyasa mai marawa adawa baya inda zamu tattauna akan yarjejeniyar zaman lafiya da ƴan takara suka sanya wa hannu. To Malam Ibrahim zan fara da kai ko menene ra'ayinka kan yarjejeniyar zaman lafiya da ƴan takara suka
abu ne mai kyau duk da ainihin akwai wasu membobi a cikin wannan yarjejeniyar guda biyu wanda masana tsaro ne sun yi magana sun nuna cewa akwai matsala a arewa maso gabar da Zamfara da Rivers sannan kuma don kin tuna akwai lokacin da ɗaya daga cikin membobin wannan majalisar samar da zaman lafiyar nan rabaran Matu Hassan Kuka ya dauki dan takarar jam'iyyar PDP ya je hada shi da Obasanjo sun zauna da wasu manyan malamai sun sasanta Obasanjo da Atiku kuma ga wannan sasantawar ba ta ainihin mu'amala bace sasantawa ce ta siyasa saboda haka idan ana son ainihin duka al'umma su amince da wannan committee ina gani ya kamata a yi maza-maza a cire rabaran Hassan Matu Kuka daga cikin wannan committee a kawo ne a saka
ko me yasa ka faɗa haka
saboda yayi sasanci na siyasa tsakanin Obasanjo da dan takarar jam'iyyar PDP kuma wannan ya nuna cewa ga inda ya dosa saboda haka mutumin da yake ainihin ya dauki bangare ba zai zama alkali ba mutumin da zai adalci shi zai alkali saboda haka muna ganin kasancewa sa a cikin wannan committee zai lalata wannan committee duk da akwai manya-manyan mutane masu daraja da mutunci muna gudun kare bata musu suna kamar akwai tsohon shugaban kasa General Abdulsalam Abubakar a ciki akwai kuma ainihin tsohon shugaban kasa General Yakubu Gawan a ciki akwai mai martaba sarkin musulmi a ciki duk mutane ne masu kima masu daraja a idon yan Najeriya da ainihin sauran kasashen duniya kuma karki manta Majalisar Dinkin Duniya kwanan nan sakataren ta yi magana akan a dada karfafa ainihin wannan committee domin yayi amfani a zaben da aka yi na 2015 saboda haka a cire wannan mutumin a kawo ni tunda ba shi kadai bane wanda zai iya bada gudunmuwa a wannan ainihin committee a kasar nan Najeriya kasa ce mai mutane sama da miliyan 200
to Malam Yusuf idan na dawo gare ka menene ra'ayinka kan wannan yarjejeniya da suka ratabawa hannu
Allah assalamu alaikum lalle wannan abu da aka yi abu ne mai kyau kamar yadda shi makwabcina yake magana zaman lafiya duk inda yake yafi komai dadi babu yadda za a ce za a zo mutun ya zo ya ce ya sasanta mutane tsakani a zo a ce amma da shi siyasa wannan ba gaskiya bane ko a qur'ani ko a bible an ce idan kaga mutun biyu suna fada in akwai yadda za a kasanta su sai ka samu lada ka wuce kai ko dutse ne aka ga kaga sun zo sun tara hanya to ka kautar da wannan kadan nan sai ka samu lada sai ka wuce amma ba maganan siyasa a ciki ba maganan abunan saka Matthew Kuka lokacin da Matthew Kuka ya fito a 2014 yake ta marawa wata jam'iyya baya ai a lokacin ba a ce yayi laifi ba sai yanzu da yazo yake yayi sasance tsakanin Obasanjo da Atiku shine ake cewa yayi laifi so na gari wannan shine matsalan da mutane suke dauka suna daukan abun wanda yake kamar a turanci an ce personal su mai da shi irin abun mutane gaba daya so shine matsalan ma a Najeriya
to baka ganin matsalan yana can kamar ya raba kafa wannan shi yasa mutane suka mai da abun cece kuce
to ai shi shugaba da mana kowa ne duk inda shugaba yake ai za a bukace shi a koina yanzu na tabbata akwai ko a Sokoto inda Matthew Kuka yake akwai wadanda ba musulmi ba suna zuwa sasanta su ballantana kuma a ce abu ne na kasa gaba daya wanda zai kawo mana zaman lafiya gaba daya kasa so ni ga abun da ya ba wani laifi a cikin sa kuma dan ganin Matthew Kuka a ciki ina ga ba wani laifi a cikin sa tunda ai yanzu kamar misali da yake akwai Abdulsalam Abubakar ai Abdulsalam Abubakar an sani ko yana mara gwamnati bayani tunda kullun tare da shugaban kasa wata kila akwai wadanda suke magana akwai wasu laifukan su da yake nan yake ta bayani shugaban kasa kar a kama shi tunda shugaban kasa yana cewa zai kama mutane amma yanzu da ke yana ciki shi yanzu he's clean irin bai da komai bai da laifin komai amma yanzu da zai koma a ganshi da Atiku ko da sau ɗaya ne sun dauki hoto su biyu sai a ce to ai yafi kowa laifi a duniya haka abun yake
to Malam Ibrahim barin dawo gare ka shin menene ma matsayin wato shugabannin addinai a ganin su tare da 'yan siyasa ko kuma a gani kaman suna da bangaranci ko kuma suna da ra'ayi a bangaren siyasa
shi shugaban addini ya kamata a ce bai dauki kowanne gefe ba kowaye nasa ne idan yana son duk abin da zai yi yayi daraja idan mutanen nan guda biyu su Abdulsalam Abubakar ya meka mulki Salim Alun ba rigimar Boko Haram ba maganar faffasa bututun mai aribas ba maganar rigima na sace mutane a Zamfara mutanen nan a zamanin su da suka yi mulki na shekara 8 a kashe Marshal Hari a kashe Anthony General Bola Ige a kashe Barista Igwe da matarsa Abigail aka wannan tsohon ainihin Senate President Chuba Okadibo ya rasa rayuwarsa a struggle na siyasa aka je aka yi ta'annati a Benue aka yi ta'annati a Plateau aka je aka yi bombing wani gari a Udi a jihar Kudu maso Kudu saboda haka waɗannan mutane da aka hada kansu su biyu kuma aka yi amfani da wani shugaba a cikin wannan committee na zaman lafiya ni gaskiya da sauran mutane na tabbatar mafi yawancin 'yan Najeriya ba za su dauki wannan committee da muhimmanci ba in ba cire waɗannan mutanen ba saboda duk wanda ya hada hancin waɗannan mutanen ainihin asalin rigima da masifa da bala'i a siyasa a ƙasar nan a zamanin su ne ya ginu ya ta'azzara aka zo aka gyara shi yanzu alhamdulillahi bayan sun tafi Yar'adua ya zo ya yi amnesty program aka zo ishu din Boko Haram ya zo ya fi ƙarfin sa ya zo ya fi ƙarfin Jonathan da wannan gwamnatin ta zo ta fara dakile waɗannan matsalolin ake kokarin a samu zaman lafiya a ko'ina, sannan kuma yanzu a ce za a haɗa hancin waɗannan mutanen a ce wai an sasanta su. Wallahi sasanta siyasa ne.
To, da walakin ji yanda aka tattauna, Hawa Umar ta tattauna a zauren muhawarar yau da gobe tare da jama'a.
Haka ne kam, na ji an kare da cewa sasantawar siyasa ne.
Wato gaskiya a wannan kwamitin da aka kafa, in kika duba zaben 2015 ya taka muhimmiyar rawa wajen kai kawo wajen tsakanin 'yan takara, musamman na shugaban kasa, wajen ya sulhunta su da cewa duk wanda Allah ya bawa to ɗayan ya haƙura ya miƙa kai. To kina ganin cewa wannan wanda aka yi na yanzu, kina ganin zai wani tasiri?
Zai yi tasiri sosai, kuma babban tasiri shine mu 'yan ƙasa, mu ma ya kamata, kaman ka gani cikin mama sun aika an samu sakonni, akwai wani magana da wani mai muhimmanci da yake cewa bayan wannan rijiyoyin mu ma ya kamata a matsayinmu na 'yan ƙasa mu kulle rijiyoyin zaman lafiya.
Gaskiya.
Saboda duk wani rikicin, wani tashin hankalin daga baya ne mu ne za mu zo mu
kare,
mu
za a sa a wahala. Yawwa, ya kamata ku rungumi kaddara.
A rungumi kaddara, saboda su matasan nan su ake amfani da su a wannan bangan siyasa, a yi to lokaci ne bari mu je abu na gaba.
To yanzu dai bari mu ji tattaunawar mai fashin baki da wakilin Ibrahim Kalmasi Garbe da wani mai fashin baki akan harkokin siyasa, Salihu Dan Tata Mahmud.
A nan muna tare da
Salihu Dan Tata Mahmud, kakakin kungiya ta tabbatar da zamantakar lafiya da tsaro a arewacin Najeriya.
Yawa, to Alhaji Mahmud, idan ka lura a 'yan takarar shugabancin Najeriya sun rattaba hannu kan yadda za a yi zaben shekara ta 2019 cikin kwanciyar hankali, ya ka ga wannan rattaba hannu?
A gaskiya zai tasiri, saboda in an ka biga yanda muke samun tashi ankula, musamman ga zabubukan shugabannin kasa waɗanda mun ka samu a baya, an kayan wannan na 2019 nan da take kan hanya a watan Fabrairu, kuma an duba zaben da ya kawo shi mai girma shugaban kasa yanzu Muhammadu Buhari a na 2015, an yi wannan a karkashin tsohon shugaban kasa a mulkin soja Abdulsalamu Abubakar da su Reverend Matthew Kuka da su Sultan na Sokoto da sauran manya waɗanda an ka jawo daga bangarori da yawa, kuma wannan saka hannu na tabbatar da cewa duk wanda ya faɗi zai rungume kaddara, kuma ya conceding defeat, shi ya kawo ga yanda shi mai cin gado shugaban kasa wanda ya tafi kafin Muhammadu Buhari, Jonathan, ya yadda ar ya yi mana shi Muhammadu Buhari barka a lokacin da ya tabbatar da cewa shi Muhammadu Buhari daga jami'ar APC na kan gaba a zaben da an kai a 2015. Don haka wannan saka hannun da an kai a madadin tsohon shugaban kasa Abdulsalami da waɗansu masana a bangarorin coci da addinin Islama da kuma waɗansu manyan da aka haɗa wannan kungiyar tabbatar da zamantakar lafiya, wato Peace Committee, a wannan Peace Accord, wanda banda ma shi ne takarar shugabancin kasar Atiku Abubakar, wanda shi ma tsohon mataimakin shugaban kasa ne ma Olusegun Obasanjo tsohon shugaban kasa, da kuma Muhammadu Buhari, akwai sauran masu takarar neman shugabancin kasan kananun fatutuka da kuma mataimakin su waɗanda su ma an ka samu an ka sa hannu. Amma abin durbin da muka ja kunnuwa wasu lokutan ba wai ga waɗannan masu takarar shugabannin kasa na fatutukan ba ne, hatta masu takarar neman gwamnoni na jihohi da sanatoci da kuma majalisar wakilai, hatta majalisu na jihohi su ma kamata a yi a jihohi da sauran takarar da za a yi na sanatoci da majalisun wakilai da na jihohi su ma a sa su don irin wannan mataki na saka hannu, saboda ni wasu lokutan mabiyan su ne matsalolin. Saboda in an ka duba yanda shugaban kasa mai ci yanzu Muhammadu Buhari yake da Atiku Abubakar da sauran sun mallaki ankulan su, amma waɗansu lokutan mabiyansu su ne matsalolin. Shi yasa ya kamata yanda an kai wannan a takarar shugabancin kasa a yi a jihohi da sauran takarar da ake na sanatoci da na majalisar wakilai da na majalisar jihohi da na gwamnonin su ma.
To tunda ka nuna cewa wannan rataba hannu na da matukar tasiri, shin kana ganin kamata baya ga waɗanda ka ce su ma ya kamata su shiga cikin wannan yarjejeniyar, su ma jam'iyyu daban-daban su shiga wannan yarjejeniyar ba jam'iyyu biyu kawai ba?
Correct da gaske, saboda in mun ka duba a Najeriya muna da jam'iyyun 91 wato a turance 91. Idan an ka ce jam'iyyu biyun nan ne da APC da PDP an nuna son kai da kuma bambanci, kuma ita demokradiyyar da mun kai koyi daga America demokradiyya ne wanda ko a can banda Democratic Party da Republican akwai irin su Green Party da sauran. Duk abinda an kama Democratic Party da kuma Republican aka yi ma sauran partituka. Don haka tunda muna da jam'iyyun 91 abinda an ka yi ma Atiku Abubakar na PDP da mataimakinsa da kuma Muhammadu Buhari da mataimakinsa a APC, kamata ya yi ma party ABC, a yi ma Alliance National Party, a APDA da sauran partituka. Shine asalin demokradiyya wanda a turance ake kira fairness, justice and equity, wato tabbatar da cewa ba a nuna bambanci ba. Saboda me, idan muna neman yanda demokradiyya namu wanda ta zaɓi samu tsayuwa daga 1999 dole sai mun nuna amma daidaiciya kan mu nuna bambanci, saboda cin gaban demokradiyya nan ya kamata a sa sauran partituka a yi da masu takarar shugabannin kasan da sauran sanatoci da majalisar wakilai da majiyoyi na wakilai a da gwamnati su ba.
To wasu za su ce tunda ike abu ne na demokradiyya kamata a bar mutum idan aka gama zaɓe yanke shawara da kansa, ba a yanke shawara koko a ɗau matsayi tun gabanin zaɓe kan idan bai ci ba ya runguma ƙaddara ko da kuwa yana ganin an yi maguɗi ba.
To ai wannan ana yi ne saboda tashin hankulan da akan samu waɗansu lokuta waɗanda idan wani ya haɗe a zaɓe yakan sa a mabiya su je suna kashe-kashe da sauran ababen. Ai in ka duba tsarin demokradiyya na Najeriya akwai abin da ake kira tribunal, wato inda ake daukan kara a karanun kotutuka na tabbatar da cewa an ji koke-koken jami'in da suke ganin kamar an yi magudi ko kuma an amfani da karfin gwamnati ko kuma jami'ai akan a sa gwamnati mai ci ta ci zaɓe. Shi ne lower tribunal, wanda idan an kai wannan zamantakan in bai yi ba akwai appeal court wato kotu na tsakiya, sannan ma in jami'in sun ka ganda cewa ba su yi na'am da abin da appeal court din ma ta ba da matsayin shari'ar da sun kara yi ba suna iya zuwa babban kotun tarayya wato Supreme Court of Nigeria. So wannan dokokin suna nan. To akwai lower tribunal, idan ba su gamsu da shari'ar da ita wannan lower tribunal ta bada ba akan je appeal court sannan babban kotun tarayya Supreme Court. To wato wannan committee na su General Abdulsalam da su Sultan da su Kuka da waɗansu manyan Najeriya waɗanda su ma an yarda da su a haɗawa da kuma irin kujerun da sun ka zauna cewa suna da martaba kuma masu gaskiya da farace tas. To sun yi ne dai kawai saboda waɗansu lokuta daga lokacin da an ka fara cewa watakilan jami'an PDP ne ta ci za ka ga mabiya APC ko wata party sun yi fara zanga-zanga sun fara taga hankula a fara kashe-kashe da sauran abubuwan. In an ka duba lokacin da an ka yi partituka biyar a Second Republic an samu wannan tashin hankula, ita kanta lokacin da irin su a Wolo su a Kintola su a Ahmadu Bello da sauran suke nan an yi su tsakakanin partituka don irin abin ya zamanto kamar ana kori da abubuwan da suka faru na da don a kare zanga-zanga da kada hankula da kashe rayuka da sauran. Shi yasa wannan committee za ta yi tasiri. To amma duk da hakan duk wanda yake ganin kamar an yi magudi ko kuma bai gamsu da abin da ma'aikatan nada zaɓe ko tafiyar da zaɓe na ƙasa wato INEC ta yi ba, to shi yasa ake da lower tribunal da appeal court da kuma Supreme Court. So dokokin nan kuma kamar yadda mun ka sani akwai 'yan sandan kasa, duk da cewa ana zargin cewa 'yan sandanmu na kasa waɗansu daga cikinsu sun zama 'yan anshin shata, to wannan zargin ma ya sa wannan kwamitin za ta yi tasiri saboda mutane ne ba kamar irin su Sultan na Sokoto Abdulsalam wanda yake jagoran wannan kungiyar peace accord da irin su Mathew Kuka da sauran manyan mutane ne waɗanda sun taka rawa na samun zamantakar lahiya na kasa da kuma cin gaba. Kuma kake manta da cewa shi Abdulsalami Abubakar mutum ne wanda kamar yadda Obasanjo ya mika ma farar hula mulki a 1979 shi ma ya yi wannan taka rawa na cin gaban demokradiyya a lokacin da a 1999 ya mika ma Olusegun Obasanjo mulki a matsayin zababben dan takarar PDP a 1999. Gan ɗan Najeriya suna naham da irin neman zamantakar lahiya da kuma irin tasirin da shi Abdulsalami ya yi a lokacin da ya mika ma Olusegun Obasanjo mulki da kuma shi Atiku Abubakar a wannan lokacin. Allah an ka gama wannan duk da cewa ba a so a samu tashin hankula kamar da na bayyana maka. Kowace jami'a na iya zuwa kotun ta gama ta gamzu da abin da hukumar zabe ta faɗa ba game da zaben da an kai.
Yawa, wannan shi ya kamu ga tambaya ta ƙarshe, wato shin kana ganin tunda ike rijejeniya ce da kamar yadda kai bayani 'yan Najeriya da dama na farin ciki da rattaba hannu da aka yi a kanta, kana ganin shin kamata a tanaji hukunci ga duk wanda ya saba mata?
Wato in ka duba wannan kungiyar za a dokan da ta mara ma kungiyar baya kaman kungiyar agaji ne na tabbatar da cewa an samu zamantakar lahiya ba samu kashe rayuka ba bayan zaben shugabancin kasa da na gwamnoni da na sanatoci da na yan majalisar wakilai har da na jiyoyi da sauran. Don haka wai constitution ta bakin wannan peace committee din bane abu ne ka zo na zo na tabbatar da cewa lokacin da nake wani tsohon mai shari'a ko kuma tsohon shugaban kafa ko kuma reverend ko kuma sultan na Sokoto ko kuma wani masani wanda dai na taka rawa na cin gaban kasa da cin gaban demokradiyya da tabbatar da zamantakar lahiya. Don haka abu ne wanda hukuncin yana hannun ɗan sandan kasa da kuma bandin shari'a kuma yanda babban inspector general na Najeriya yake da yanda ya kware da yanda ya taka rawa a tabbatar da cewa da 'yan sandan da ke kananun garuruwa daga outpost divisional headquarters da area command da state command da zona command at the fourth headquarters da kuma ma'aikatan da ke asiri da sauran jami'an da ita kanta ma'aikatan gudanar da zabe wato INEC hukuki na nan wanda idan mutum ya zo ya keta doka zai tabbatar da sashen an kula da komai wanda 'yan sandan kasa ke da wannan dokan a kansu gudanar da wannan ko namiji ne ko mace ne ko babba ko yaro a gaban kotu. Kuma idan kotu sun kan yanke mai hukunci dole wannan ya je kurkuku wannan dokokin suna na ana kira su electoral offenses tribunal da kuma court sitting da sauran abubuwan. Don haka wannan dokan tana karkashin 'yan sanda na kasa wanda constitution ta bada tabbatar da zamantakar lahiya na cikin kasa wato maintaining internal peace and security as well as unity da kuma muna da ma'aikata na gwamnati kamar na wayar da kai kamar national orientation agency da sauran ababen waɗanda na tabbata daga nan zuwa zaben February da za a fara da na shugabancin kasa za su wayar da kan al'umma. Kuma a yanda Najeriya take a yau ina ganin ko talakan da ke sadda amala ko kankana ko akwa ko abacha ba ya son tashi hankula saboda ni abubuwa da yawa suna damu mutane cin gaba ake so saboda ni idan mun ka tabbatar da zamantakar tsaro da lafiya shi ne za mu samu muhalli asibitoci makarantu tsaro lafiya da sauran abubuwa.
To mun gode, kin ji tattaunawar Ibrahim Kalmasi Garba, abokin aikin mu tare da Salihu Dantata, shugaban jakan harkokin siyasa.
Haka ne Hafiz.
Kin ji yanda ya maganganu sosai akan cewa kowa da kowa dai sai ya ba da gudunmuwarsa.
Kaman haka ne, ai kaman inda muka faro maganar ne sai kuma lokaci bai ba mu dama a lokacin ba. Ya kamata mu 'yan ƙasa mun mafi ya za ya kamata a ce za mu
ba da gudunmuwa
mu taka rawa sosai a wannan zaben da za a yi domin a gudanar da shi cikin lumana da kwanciyar hankali.
To jama'a, duka nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wadda ta taimaka mana ta ba da umarni wajen hada wannan shirin, wato Jilu Gresham da injiniyan mu na wannan lokaci Skip, tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa
Daula Salim.
Ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan birnin Washington nake cewa mu huta lafiya.
za su bari.